Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 2 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hadiza ba mu kanin labarai.
To Binta, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin ƴan ta'adda da ake neman ruwa a Jallo a duniya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun Turkiya da safiyar Laraba. Sannan kuma ƙasar India na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandar duri, biyo bayan da ta bayar da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandar duri a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar ƴan sanda a jihar Kano ta ce ta kama shida daga cikin jami'an rundunar tsaro ta vigilante da ake zargi da hannu wajen mutuwar wani malamin makarantar allo.
Ba wanda da san malam Musa ba, garan har da baro ƙarya ne a samu mutum goma sha biyu, a samu mutum ɗaya da san malam Musa ba. Kowane da laifi malam Musa ya bai kamata a ce ka sa hannu ka mare shi ba. Kai ba hukuma ba, kai dan bijilin baka san me kake ba, wannan ba shine doka ba. Muddin inda dauki mataki akan wanda ya laifi ba, to lalle kisa ba zai tsaya ba. A hukunta wanda suke wannan laifin da domin muna bibiya daga har Abuja so muke matakin da za a dauka akai.
Za kuma ku ji cewa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, ƴan bindiga sun yi awon gaba da sarakin garin Mammande Umar Abubakar, suka kuma tilasta masa da ya nuna musu duk gidajen masu kuɗin garin. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin ƴan ta'adda da ake neman ruwa a Jallo a duniya. A cikin shekaru goma da suka gabata, Ayman al-Zawahiri ya jagoranci Al-Qaida, ƙungiyar ta'addanci ta Islama wacce ta yi ƙaurin suna a duniya bayan hare-hare masu ban mamaki da suka yi Amurka a ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001. Yanzu an yi adalci, in ji Biden a daren Litinin, kuma wannan shugaban ƴan ta'addan yanzu baya duniya. Ya ƙara da cewa mun sake bayyana ƙarara a daren yau cewa duk tsawon lokaci ko a ina ka ɓoye idan kuna barazana ga mutane, Amurka za ta nemo ku ta kuma kashe ku. Amurka ta mamaye Afghanistan jin kaɗan bayan harin nan na ranar 11 ga watan Satumba, kuma shugaban Al-Qaida Osama bin Laden ne aka kai wa harin. Sojojin Amurka sun kashe shi a Pakistan a shekarar 2011. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun Turkiya da safiyar Laraba. Jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Saliyo Razoni yana kan hanyarsa daga tashar ruwan Odessa ta Ukraine zuwa Lebanon dauke da fiye da tan 23,000 na masara. Da farko dai za ta tsaya ne a birnin Istanbul, inda ma'aikatan wata cibiyar haɗin gwiwa ta musamman za su duba jirgin domin tabbatar da cewa baya dauke da makami ko wasu kayayyaki da ba na abinci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen watan Yuli na ci gaba da fitar da hantsin da Ukraine ke fitarwa yayin da ake cikin matsalar abinci a duniya. Cibiyar ta hada da jami'ai daga Ukraine, Russia, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, bangarorin hudu da suke da hannu wajen kulle yarjejeniyar.
To nan ba da jimawa ba Hadiza za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya, rundunar ƴan sanda a jihar Kano ta ce ta kama shida daga cikin jami'an rundunar tsaro ta vigilante da ake zargi da hannu wajen mutuwar wani malamin makarantar allo mai suna Malam Musa Lawan. A halin yanzu dai malamai a fadin jihar Kano sun yi tur da yanayin daukar doka a hannu dangane da al'amarin. Daga Kano, wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da ƙarin bayani.
Al'amarin ya biyo bayan samun malamin da wani jariri ne a hannunsa yayin da ƴan vigilanti ɗin ke sintiri a yankin da daddare. Jami'an tsaron na vigilanti sun yi zargin cewa alarma Musa Lawan ya sato jaririn ne. Almajirai da abokan malamin sun yi zargin cewa ƴan sintirin sun lakaɗa masa duka har ma rai yayi halinsa. A cewar wani abokin malamin mai suna Malam Salisu Muhammad, gabanin aminin nasa marigayi Malam Musa Lawan ya sanar da su jami'an ƴan bijilanti ɗin hakikanin al'amari, sai kawai ƴan sintirin suka yi bruce da shi kuma suka ci gaba da lakaɗa masa duka.
Ba wanda bai san Malam Musa ba, garan hadda ɓaro. Ƙarya ne a samu mutum goma sha biyu a samu mutum ɗaya da san Malam Musa ba. Kowane da laifi Malam Musa ya bai kamata a ce ka sa hannu ka mare shi ba. Kai ba hukuma ba, kai ɗan bijilin baka san me kake ba. Wannan ba shine doka ba. Muddin in dai ba dauki doka an dauki mataki akan wanda ya laifi ba, to lalle kisa ba zai tsaya ba. Yau shine abin da muke so muke mu a dauki mataki a hukunta wanda suke wannan laifin. Domin muna bibiya daga har Abuja so muke matakin da za a dauka akai.
Ita ma dai kungiyar mahaddata Alkur'ani ta Najeriya ta yi Allah wadai da wannan kisa da aka yi wa Malam Musa Lawan. Sai dai ta yi kira ga almajiran malamin da su kiyaye doka da oda tare da barin jami'an tsaro su yi aikinsu. Gwani Lawi Gwani Dan Zarga shine shugaban kungiyar na Najeriya baki daya.
In zargi ake aikata laifi ko an same shi da jinjiri na shirin kashe shi, to kamata ya kai shi ga hukuma. Tunda Allah ya sa an kama shi bai kashe din ba tukuna, sai a kai shi ga hukuma. Ita hukuma ta san yadda za ta tabbatar da yadda samu gaskiya. Amma ko kaɗan ƙungiyar mu ba ta goyon bayan aiki san kai, ko nawaye ba wani malami ko wanda ba malami ba. Sosai muna Allah wadda da dukkan wanda bai ɗauki ran wani ba ta hanyar shari'a ba. Yato in dai almajirai ne na Allah, to mu a matsayinmu na shugabanni ko malamansu muna kira da su kiyaye fitina. Kamar yadda na faɗa ma Na'ima ce bacci take, Allah ya la'anci wanda ya tada ita. Saboda haka muna haƙurƙurtar da su, muna ba su haƙuri, kuma muna kiransu muna honin ɗinsu da kasijista da hankali, domin ita fitina in ta tashi ba a san inda za ta ƙare ba.
DSP Abdullahi Kiyawa shine kakakin ƴan sanda a Kano, ya ce zuwa yanzu sun kama mutane shida daga cikin jami'an tsaron na bijilanti da ake tuhuma da hannu wajen wannan kisan gilla ga malamin makarantar Allam.
Binciken farko da aka fara gudanarwa an kamo wato ƴan bijilanti guda shida wanda ake zargi suna da hannu wajen dukan wannan mutum, wato wanda ake zargin cewa dukan shi yayi sanadiyar wato rayuwarsa. Kuma kamar yadda na gaya maka, mukaddashin kwamishinan ƴan sanda mai kula da ayyuka na gudanarwa na hedikwatar ƴan sanda da ke Bamfai, DCP Abubakar Zubairu, ya ba da umarni an ɗauko gaba ɗaya wannan korafi an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Bamfai ɓangaren kisan kai, wanda yanzu haka an dukufa wato domin ganowa gaskiyar wannan lamari.
Yayin da al'umma ke dakon sakamakon binciken ƴan sanda dangane da wannan batu, hakan na nuna buƙatar ƙarin kiyaye doka da oda hatta tsakanin jami'an tsaron Najeriya da ke riƙe da amanar kare lafiya da dukiyar al'ummar ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hadiza da ƙarshen labaran duniya.
Kasar India na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandar biri, biyo bayan da ta ba da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandar biri a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar, ta wani matashi ɗan shekara 22 da ya dawo daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa kwanan nan. Mutuwar matashi ita ce ta farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandar biri a nahiyar Asia, inda ƙasashe da dama suka bayar da rahoton ɓullar cutar ƙwayar cutar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana a matsayin gaggawa ga lafiyar al'umma a duniya. Hukumomin lafiya na Kerala sun sanar da mutuwar a ranar Litinin bayan da aka tabbatar da cewa mutumin ya kamu da cutar ƙyandar biri ya rasu ne a wani asibiti a ranar Asabar, kimanin mako guda da dawowa daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda iyalansa suka ce ya kamu da cutar. A lokacin da aka sanar da likitoci, ya riga ya yi nisa da cutar. A ranar Litinin ne kotun koli ta tabbatar da hukuncin da ta yanke na wata ɗaya da ya bayyana gwamnatin Biden damar kawo ƙarshen wani ginshiki na kan iyaka na zamanin Trump da ya sanya kan masu neman mafaka da su jira a Mexico don sauraron ƙarar a kotun shige da fice ta Amurka. matakin da ya ja hankali sosai yayin da fadar White House ta yi gum da baki game da koyaushe kuma ta yaya za a wargaza wannan manufar.
Da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan bindiga sun yi awon gaba da basarake garin Mamande Umar Abubakar, suka kuma kashe mai gadin gidansa. Shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa Aminu Aya ya ce da misalin karfe 2 dare ne maharan suka zagaye gidan basaraken, suka bukaci ya nuna musu duk gidajen masu kudin garin. Wakilin murya Amurka da ke Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
'Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar 'yan bindiga a sassa daban-daban na kasar, abinda jama'ar ke mamakin yadda aka kyale barayin suna cin karin su ba babbaka. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da ayyukan 'yan bindiga ke gudana ba kyakkyaftawa, domin ko daren Lahadi sun yi awon gaba da wani basarake na garin Mamande Umar Abubakar da ke cikin karamar hukumar mulkin Gwadabawa a gabashin Sokoto. Shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa Aminu Aya Gwadabawa ya ce da misalin karfe 2 na dare ne maharan suka kewaye gidan basaraken, suka ce ya nuna musu gidajen masu kuɗi na garin.
Ya ce to shi gaskiya bai cewa bai ga waɗanda aka kuɗi, ba su sun tafi su suna cewa waɗanda suka zama. Allah shi da talaka da yana annabi. To shi wannan mai gadin nashi ya yi kokarin shi dan yi abin da barazana ya kuka shi sai mu kashe shi na wani. To shi na suka tafi da shi kwarare. To amma dai har bisa yanzu ba a samu wani bayani gare su ba.
Abin da ke kara daga hankalin mutanen yankin shi ne ganin yadda 'yan bindiga suka mayar da garin nasu madaddala, a cewar shugaban karamar hukumar.
Sati hudu ba da aka zo aka ɗauki wasu mata na wani mutum wanda a zaune abin na Togo, da kuma wata mata ta wani gida, mata uku sun da ɗauka su da ta yi da su. Sannan can baya sun zo nan kasuwa Mamande suka yi halbe-halbe suka ɗauki mutane na wurin da 'yan kasuwa da kowa. Sannan can baya sun zo sun iske Fulani nan, to shi ne suka zo suka kashe su. Lokacin nan ma ina ganin sai da su a tashi wajen mutum tara wurin.
Yankin Sabon Birni ma har yanzu tsugunne bata kare wa jama'ar yankin ba, a cewar wani mazaunin garin Tara Hassan Tara.
Sun zo karkarar Tara da safe misalin 11 na rana, inda sun kai awon gaba da sama da mutum 17. Ta 18 an wata mata ce sun ka sako ta, ita ta zo ta faɗi ko mutum nawa ne. Sun je da shanun noma sa 10 kamar maraƙi 2-5 kenan. Yanzu haka da sahan nan an kai waya da mutanen, saboda cikin sun kama akwai mai waya. Ana kiran shi sai sun ka ɗauka, suke cewa suna ɓarayi sun ka kama mutane, yanzu haka suna hannunsu. Sun ka ce dama rawun nan suke sun yi gata, sun yi tara kura ta rage abin da ɓaran ka huɗu kenan ta waya.
Na yi ƙoƙarin yin ta bakin rundunar 'yan sanda akan waɗannan hare-haren, amma dai abin ya gagara. Ganin yadda gwamnati ke ko oho da yadda jama'a ke fuskanta matsalolin rashin tsaro, duk da yake tana cewa tana iya ƙoƙarinta na magance matsalolin, ya sa wasu jagororin jama'a ɗora alhakin matsalolin ga shugabanni, kamar yadda Honorable Aminu Almustapha Boza ɗan majalisar jiha mai wakiltar Sabon Birni a jihar Sokoto yake faɗa.
Da wan litin dai abin da aka buƙatar su ya za su yi amfani ko ta halin yaya su ci zaɓe. Wanda abin da muka ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, da talakawa ne fa ake zaɓe, babu wanda ke kai kan shi saman kujera. Talaka shi ne ke zaɓe shi, idan aka kace talakawan nan ina ne za a yi zaɓe? Na biyu, talakawan nan ba su san inda za su gama bindiga mai kyau balle su saye su kare kansu ba. Sun dogara da ubangijinsu, sun dogara da shugabannin nan ne. Saboda haka abin da muka ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, musamman ni Honorable Aminu Boza, ina ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, idan ba su canza salon mulkin su ba, to abin nan zai dawo gare su.
Lamarin rashin tsaro dai a Najeriya a iya cewa ya ƙware tunanin 'yan ƙasa, waɗanda sun yi ta kokawa, amma dai abin har yanzu sai yadda Allah ya yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, aga da Muhammad Nasir da ya aiko mana da wannan rubutun. To a wata hira da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha a shirinmu na zauren VOA, 'Yan takarar gwamna na jam'iyyu daban-daban a Najeriya sun bayyana muhimmancin kawo sauyi a zaben 2023 ta hanyar duba sabbin jini a takarar da za su kawo sabon tunani. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja da muhawarar tasu.
Yan takarar na magana ne a zauren BOA na wata Abuja da shugaban muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranta. In ka tabe dan takarar gauna na APC a Neja Muhammad Umar Bago da ke ganin dan takarar APC na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na da lafiyar mulkin Najeriya, sauran 'yan takarar sun ce zaben sa na da kasadar maimaita illar da rashin koshin lafiya ke haddasa wa shugabanni. Bago ya ce daga zaben fidda gwani za a tantance ko jama'a na tare da dan takara ko kuwa a'a.
Maganan gaskiya shine daga zaben fidda gwani da aka yi, talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shine Allah ya ba nasara. To muna ƙara kira da su shi katin zaben su dinnan kada su yadda a musu barazana ko a musu wani babakere, su dage su tsaya in Allah yadda zamu zo abinda muke nema wurin Allah, Allah zai bamu kuma Allah yadda zamu samu nasara a wannan zaben.
Sauran waɗanda suka halarci taron sun hada da Muhammad Sadiq Wali da ke takarar gauna a Inuwar PDP a Kano, dan takarar gaunan Bauchi a Inuwar NNPP Sanata Aliru Jika, dan takarar PRP a Katsina Imran Jino da dan takarar SDP a Adamawa Dr. Umar Ardo, wanda ya ce a da ya mara wa shugaba Buhari baya amma yanzu ya sauya hanya.
Duk randa wa'inda aka ba haƙƙin jama'a su rige su suke cin haƙƙin jama'a nan, to har abada ƙasa ba zai samu zaman lafiya ba. Shi ne dame mu, shi ne addabi ƙasar nan. Shi ya sa irin mu muka ɗauka shi President Buhari zai iya gyara. Tunda ana ce mai gaskiya ne, tunda ana ce shi baya sata da sauransu, su Obasanjo sun rubuta a kan shi, shi ya sa muka lallabo muka kawo shi muka sa don ya yi wannan, sai ya zo sai ya gaza.
An yi muhawara mai zafi tsakanin PDP da APC inda duk ɓangarorin biyu ke zargin juna da haddasa koma baya ga Najeriya. Sanata Haliru Jika na NPP ya nuna jin daɗin cewa juna na APC da PDP da ya ce aka riba ce ga jam'iyyarsa, da yake cewa tana da tagomashin lashe zaɓuka da jagorancin Rabiu Kwankwaso da za su mai da hankali kan abubuwan da suka fi ciwa talakawa tuwo a ƙwarya.
Abin da ya fi damuwan al'ummarmu shi ne harkar tsaro, lafiya, noma, tattalin arziki, ilimi.
Muhawarar dai ta fito da salon zaben 2023 da ke nuna 'yan takara da dama a matakin jihohi na ɗaukar logar tallata kansu don samun karɓuwa maimakon dogara kan farin jini wasu jagorori a tarayya. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11 na safe ne da minti 17. Ƙarfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai ku gyara zama da shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da Malam Ado Sani, ƙwararre a harkar noma da ruwa, wanda ya fara yin ƙarin haske kan irin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ke haddasa ambaliya a jamhuriyar Nijar, kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka. Ga dai ci gaban tattaunawarsu da wakiliyarmu Tamar Abari.
A da damuna normal ake yin ta, lalle a da ma ana ruwa, na kirki wanda lalle mutane suna jin daɗi, amma ana yin daidai wa daida mutane su ji daɗi ba da ɓacin rai ba mai yawa ba, kuma sai ya zama na yanzu kamar ruwa da ake yi na yanzu na canjin yanayin wannan ya yi ƙari mutane tunda ba ma gonakai ba inda suke shifke-shifken su don su yi samu amfani su samu abin da za su sha. Yau sai kai gashi shine ruwan in yazo ya yi ƙarfin hanyoyi, ya yi ƙarfin gonakai, ya yi ƙarfin gurin da dabbobi suke ci, ya yi ƙarfin inda dabbobi suke ci maka su, ya yi ƙarfin gidaje, ya yi ƙarfin hanya, ya yi ƙarfin ma inda rahihika inda suke ɗaukar ruwan, tunda su ma rahin da suke ɗaukar ruwa sai sun bada ma wani guri, sai sun bada cikin daji kenan ruwan da ake ya yi ƙarfi sosai an rasa yanda za a yi, to kenan wannan ruwan ya yi ƙari. Yanzu an muka ɗauka kamar a zaman da muke na yanzu an aka ƙara wani ruwa kamar irin shekaran jiya zuwa jiya aka ƙara sau ɗaya sau biyu sau uku kenan kun ga mutane sai su sare. Lalle abu ne lokaci ne ya kashi, da ba a gaba irin wannan, to a yanzu kuma gashi an ga irin wannan lokaci ne ya kashi kenan, abin da lokaci ka dole kenan a karɓa da hannu biyu a wa Allah godiya.
To kamar shi irin wannan akwai kamar iri na noma na kayan noma, akwai irin da ya dace a shifka a irin wannan ruwa da ake samu?
To kamar wajen zancen iri lalle iri ne, amma a yanzu akwai irin da ya kamata a sa wanda iyaye kamar a kwana 70 wani a kwana 60 wani a kwana 50 don ku akwai iri da ake samu kamar irin wannan ruwan, in an same su in an sa irin wannan irin sai manomi ya ji daɗi. Akwai irin wanda shi kuma sai ya yi wata wajen 2 kwana 60 wata 3 kwana 19 har ma ya huce haka nan kenan iri ne. To sai aka zamana ya zamana yau akwai iri kashi biyu, iri kashi na farko iri na gargajiya na da wanda aka sani na da, kuma da iri na zamani wanda institute de recherche agronomique da ma'aikatan binciken kayan gona da ICRISAT wanda suke je institute international wanda su ma aikin su neman iri ne, wanda suke nemowa iri wanda an sun nemo irin nan an yi barbara ana samun da wannan iri sai a hudo irin wanda za a yi zai yi saukin yi an yi shi ko cikin gajeren lokaci ko cikin dogon lokaci. Akwai irin wannan gashinan iri gashinan yanzu an je da les institute de recherche agronomique kamar an je Tarna Maradi ana samun shi, kamar an je ICRISAT ita in tayi ta samu ita ma tana badarwa kenan, dan a sa wannan irin a gaban manoma a hannunsu dan su samu su yi aiki da shi kenan, ba sai sun wahala ba neman iri wanda zai bada abinci na kirki kuma mai yawa nan da nan kuma yayi saukin yi a gajeren lokaci zai bada manomi ya samu albarkacin gonar shi, albarkacin aikin gonar shi.
To baka ganin kamar yawanci manoman ba su da halin da za su samu wannan iri?
Manoma suna da hanyar da za su same shi, tunda hanyar da za ka samu in baka tambaya ba, dama in baka tambaya ai bacece ne ba ya bata kenan, in ka tambaya akwai hanyar da za a saka ce je ka guri kaza akwai iri kaza kamar yanzu station de Tarna na INRAN Institut National de Recherche Agronomique akwai ICRISAT, ko daga nan yanzu da magaran ka tashi ka tayi nyame ka tayi sadore a ICRISAT ka ce irin kaza ka zo ka nema sai su baka.
Mutumin karkara kana ganin zai iya yin haka nan?
To mutumin karkara in ya sa kanshi in ya san shi babban manomi ne, iyaye ya tahi ICRISAT ya tahi INRAN a la station de Tarna ya nema, sai a ce ga inda muke so mu saida, gashi in kana so ka saya tunda yau me aka gani sai aka ga yau manyan mushishika wanda suka yi lakul suka bari ko ko manyan ma'aikata da suka yi aiki suka bari, yau su ne ma manyan manoma tunda suna neman tractor su nemo kayan aiki, manyan kayan aiki su nemi kamar eka 100 eka 80 eka 19 eka 200 su je su tada aiki su sa kayan aikin nan su tada ƙasa su yi shibka su samu amfani na alheri ba kaɗan ba, wanda in sun yi noman za a ce an samu kamar buhu 200 300 400 500 ake samu kenan, kun kin gane akwai albarka akwai alheri akan samun iri na kirki wanda in an sa shi za a samu albarka.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe. za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Malam Ado Sani da kuma wakilema da magaram Tamar Abari, sai kuma June Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ga da Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Baduga da malami Kurra garin Menoma. Suka ce yanzu dai wa'adin da hukumar zaben Najeriya ta bayar na yin katin zabe ya cika, amma sai dai har yanzu akwai dubban dubatar ƴan kasar a lungu da sako waɗanda ba su yanki katin zaben ba saboda dalilai mabambanta. A ƙarshe muke fata tare da kuma kira ga hukumar zabe cewa idan akwai dama kada ta gajiya ta ƙara wa'adin. Sakon Safiyaniu Gumar Zangon Daura yace aika-aikar ƴan bindiga da tagagar gwamnatin Najeriya da dakarun sojin Najeriya, hakan abin takeici ne da tashin hankali ga al'umman Najeriya. Addu'a ita ce mafita a gare mu ƴan Najeriya. Allah Ubangiji yayi mana maganin abin da yafi ƙarfin mu, amin. Daga Shehu Adamu Rijjau yace batun gaskiya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ƙasar mu Najeriya ke fama da shi aiki ne na kowa da kowa, domin dai hannu daya baya daukar jinka. Sakon Salisu mai shinkafa a jihar Adamawa yace a gaskiya matakin ƙara wa'adin yajin aiki da kungiyar ASU tai na mako hudu, hakan san bai dace ba domin hakan tamkar yi wa ɗaliban jami'a zagon ƙasa ne gami da karatunsu. Saboda haka muna kira ga kungiyar malaman jami'o'i ASU da ya kamata su sassauta buƙatunsu, su sasanta da gwamnati domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ya ƙi cinyewa a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da Isuhu Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu da Gawa. Suka ce muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Niger, yana da kyau kuma ya kamata ya cancanta a rage wa matasa masu kafa kamfani kuɗin haraji, domin kuwa matasa da dama suna son kafa kamfani a ƙasar, amma yawan kuɗaɗen harajin da gwamnati take tatsa daga aljihun matasan yana mai da hannun agogo baya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Ba an gaishe ki Zahra Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin makami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ruwa a Jallu a duniya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gaban tekun Turkiya da safiyar Laraba. Ƙasar Indiya na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandan biri biyo bayan da ta bayar da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandan biri a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar. Yayin da rana ke fitowa a birnin Kabul a ranar Lahadi, wasu makamai masu linzami guda biyu na wuta da jirgin sama Amurka mara matuƙi ya yi harba ya kawo ƙarshen mulkin Ayman al-Zawahiri na tsawon shekaru goma a matsayin jagoran Al-Qaida. A ranar Litinin ne kotun koli ta tabbatar da hukuncin da ta yanke na wata ɗaya da ya baiwa gwamnatin Biden damar kawo ƙarshen wani ginshiki na kan iyaka na zamanin Trump da ya sanya kan masu neman mafaka da su jira a Mexico don sauraron ƙarar a kotun shige da fice ta Amurka.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu saki dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa don shirin mu na yau da gobe na tafi.